بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ان شاء الله دامو دورا دامو تاشي كان اياتا 41 منا روكون الله سبحانه وتعالى يدافع منا cikin abinda zamu karanta da abinda zamu bayani ubangiji yace walaqad sarafna fi hadha alqur'ani man saba muku kowane irin misali wato na mutanen kirki da irin sakamakon da Allah ya musu tanadi da kuma misalin mutanen banza da irin abinda Allah ya musu tanadi mun yi haka ne da zakaru dan ku masu jin alqur'anin ku dauki wa'azi wato ku dauki wa'azi wa ma yaziduhum illa nufuran amma abin kash abin takaici babu abin da yake karawa alqur'ani yake karawa kafirai wannan misali da muke sabawa je ubangiji ya ce illa nufuran wato sai gudu gujewa gaskiya mutum ya ji wa'azi maimakon ya shiryu sai kuma wato ya kare gujewa wato shiriyar da yaji daga cikin alqur'ani Allah ya ce
wallahu kana mahu alihato kama ta kuluna idan
na'am je
subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulwan kabira
ubangiji yace wato kulka gaya musu law kana mahu alihato sun masu bautar gunkin nan da suna da waɗansu iyayen giji koma bayan Allah laukana ma'ahu da suna tare da Allah din suna da alihatan waɗansu gumaka da suke bauta musu koma bayan Allah kamata kuluna kamar da kuke rayawa wacewa gumaka wato iyayen giji ne da kuka rike su wanda za su sadar da ku da Ubangiji kamar da kuke fada Allah ya ce idzal labtagau ila dhal ashi sabila aida an samu rikici tsakanin wato allolin da suke kasa da na sama ina ga wannan karatun da mun yi shi jiya da an samu rikici da su waɗannan allolin da suke kasa kamar da kuke rayawa cewa alloli ne Allah ya ce labtagau wato da sun nemi sun yi fito na fito ila zal arshi zuwa ga Allah ubangijin al'arshi da sun nemi sabilan wato hanya dan su je su yaƙi Allah da yake sama subhanahu wata'ala amma subhanahu wata'ala sarki ya tabbata ga Allah wato tsarkaka ce ga barin abokin shirka wata'ala Allah ya girmama amma ya kuluna sama da abin da suke fada uluwan kabira daukaka wadda take wato mai girma
tusabbihu lahu samawati samu wal ardu wa man fihin
na'am
wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi
na'am
walakin la tabghawna tasbihahum
na'am
innahu kana haliman ghafura
ubangiji yace tusabbihu lahu as samawati sab'u wal ardu nan na mutashi dama ubangiji yace wato yaya za su yi shirka tare da Allah ya za su hada Allah da wani a wajen bauta bayan kowane abu yana tsabtace Allah yana tsarkake Allah gabarin wato tawaya yana tsarkake Allah wato gabarin abin tawaya su kafirai yaya za su yi bayan tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai su ma suna tsarkake Allah wal ardu qasai bakwai ma suna tsarkake Allah wa man fihinna da duk abin da yake cikin su wa in min shay'in Allah ya ce kai kowane abu cikin halittun Allah illa yusabbihu bihamdi face yana yi wa Allah tasbihi kuma yana cuɗanya da godewa Allah yana cewa subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim subhan komai yana fada Allah ya ce walakin la tafqahu da tasbihahum sai dai ba za ku iya fahimtan tasbihin nasu ba da yake ba yaran ku dai bane tunda ba yaran ka dai ne da tsuntsu ba in tsuntsu yana tasbihi ba za ka gane tasbihin ba ba yaran ka dai ne da tumaki da awaki ba shi yasa in suna tasbihin ba za ka gane wato tasbihin su ba haka na ba yaran ka daya wato da bishiyoyi da iska da duwar wasu duk abinda suke fada su a junan su suna ji amma kai ba za ka ji ba tunda ba yaran ku dai bane Allah da yace komai yana mata tasbihi a sama da kasa to komai yana mata tasbihi sai dai Allah ya ce walakin la tafqahu tasbihahum bala ku fahimce wato tasbihin su ba li'annahu laysa bi lugatikum domin ba sa yin tasbihin da irin yaran da za ku gane na ku kana haliman Allah ya tabbata wato mai hakuri ne gabarin yiwa bayan sa azaba a lokacin da suka yi masa laifi gafuran mai yawar gafara ne domin baya gaggauta musu azaba in sun tuba zai yafe musu na'am
wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura
ubangiji yace wa idza qara'ta alqur'ana in kana karanta alqur'ani ya muhammadu ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati hijaban mastura, wato ja'alna mukan sanya tsakaninka da tsakanin waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba hijaban wani shamaki mastura mai sutura ai satiran laka anhu, ubangiji yana maka garkuwa tsakaninka da su, fala ya raunaka ba za su ganka ba. Na'am.
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.
وبنجي يتي wato wannan ta sauka a mutanen da suka yi niyyar halaka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce waja'alna ala qulubihim akinna, mun sanya akinnatan wato wani murfi shine a gatiyatun wani lulluba wato a cikin zukatansu an yafqahu, ba za ma su fahimci alqur'anin ba ko da sun ji ai falayafhamunahu, ba za su fahimce shi ba. Wa fi adhanihim waqra, kunuwansu kuma mun saka wani nauyi, wata tosa mai nauyi. Fala ya zama una hu, ba za su ji ba, in sun ji ma ba za su gane me ake fada ba. Allah ya ce wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani, idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani wahdahu shi kadai wai kace Allah ɗaya ne, wallau ala adbarihim nufura, sai su juya a bayansu suna gudu, wato suna gujewa, ba wai za su fita da gudu ne su tantale da gudu ba, a'a da Allah ya ce suna juyawa suna gudu, ma'ana suna juya baya, wato su nuna kin yadda. Me yasa za a ce Allah ɗaya? Yawwa, me yasa za a ce Allah ɗaya? Wani lokacin suna gani a matsaloli za su dabebe su zo su yi ta roƙon ginki, alloli da ake ganin su guda 360 ma ba su yi maganin matsala akan kari ba, yaushe Allah madaukakin sarki shi kadai zai yi maganin matsala? Ko haka suke faɗa, a ja'ala al-alihata ilahan wahidan, ko yanzu ka sani duk waɗannan gumaka sama da 360 a ce an mai da su Allah guda ɗaya? Mun gane ko? Yawwa, to shine ubangiji yake cewa idan kana karanta alqur'ani ka ambata cikin alqur'ani cewa Allah ɗaya ne, wallau ala adbarihim nufura, sai su juya su gudu, wato su guje gabanin alqur'ani. Allah ya ce basu nahanu a'lamu bima yastami'una bihi, mu ai muna sane da abin da suke wato yastami'una bihi, suke neman ji. Iz yastami'una ilayka, ai suna kashe kunne jifa jifa gare ka, suna jin karatunka na alqur'ani. Wa idhum najwa, amma suna tadi cikin suna magana, amma sai suna dan kashe kunne su ji me kake faɗa, yaya alqur'anin ka yake, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani a cikin masallacin Kaaba, ga kafiran kuma a zazzauna a gefe suna bautar kuma kansu, duk da suna hira, amma Allah ya ce suna jefa kunnuwansu gare ka su ji me kake karatawa daga cikin alqur'ani. Allah ya ce wa idhum najwa, a lokacin da suke munajati shine ta haddasuna suna labari. Allah ya ce izi ya kulu zalimuna, a lokacin kafirai suke cewa in tattabi'una illa rajulan mashura, cewa wannan da yake nema ku bi shi, in kun bi shi ba komai kuka bi ba, face mutumin da aka yi masa sihiri aka ɗauke wato hankalinsa, shi ne a yi magaluban alaƙali, mutumin da aka ɗauke aka tafi akan hankalinsa. Allah sai ya ce unzur kaifa darabu laka
lamsala fadallu fala yahtadi'una sabila.
Allah ya ce unzur, duba mana ya Muhammadu, kaifa darabu laka lamsala, yaya suke ta saba maka misali, sun ce an maka sihiri, wani lokacin su ce kai boka ne, wani lokacin su ce kai mawaki ne, wani lokacin su ce alqur'ani sihiri ne, alqur'ani bokanci ne, alqur'ani waka ne. Allah ya ce fadallu, su dai sun ɓace ne wato gabanin hanyar shari'a, fala yastati'una sabila, ba za su samu damar dawowa kan wato hanyar kware ba, shine har addinin musulunci.
Wa qalu a idza kunna izaman wa rufata minna da mab'usuna khalqan jadida.
Ubangiji yace wa qalu, kafirai masu musun tashin alkiyama cewa suke yi, a idza kunna izaman, shin yanzu idan mun mutu mun rididdige a ƙasa mun zama izaman kasussuwa, wa rufatan mun zama wato babu komi sai jijiyoyi, a inna la mab'usuna khalqan jadida, yanzu a iya mai da mu wato sabuwar halitta, mutum ya dawo yadda yake jini yana gudana a jikinsa, yadda yake na bayan ya mutu ya rididdige a ƙasa ya rube ya yi komi? Allah sai ya ce kul ka ce musu
wal kunu hijaratan aw hadida
na'am
aw kalqam mimma yakburu fi sudurikum fa sa yaquluna mani iduna wal ladhi fatarakum awwal marra fa sa yanguruna la karuzahum wa yaquluna mati hu wal asi an yakuna qariba
ubangiji yace wato wa qalu kafiran cewa suke yi a iza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna kalqan jadida san yanzu in mun mutu a kasa muka riddige muka zama saura kashi kwarangwal a cikin kasa za a dawo da mu halitta sabuwa Allah ya ce kul kace musu kunu hijaratan aw hadida ba zancan wato gangar jiki mai jini da tsoka mai laushi ba kunu hijaratan in kun mutu in ku zama dutse dutse Allah ya ce aw hadidan ko kuma ku zama bakin karfi shine dai wajen karfi kenan ko ba wai jikin mutum ba da yake da laushi ba kashin ma yana iya diddigewa kasa Allah ya ce kunu hijaratan ku zama dutse in kun mutu aw hadidan ko kuma ku zama wani karfe kai ba ma wannan ba aw kalqan mimma yakburu fi sudurikum ku zama kowane irin halitta mai girma a zuciyarku duk wani abin da ka dauke shi mai girma mai karfi wanda yafi karfin ya lalace a kasa Allah ya ce to ku zama wannan abin shine wato ma'ana ya izukum wato ya azuma an kabul hayati ku zama duk wani abin da wato ya fi karfin bayan ya mutu ya lalace a laya shi mun gane ko ba ma zancan kashi wato ko tsoka ba Allah ya ce fala budda min ijadi ruhi fiku dole za a samar da rayuwa a jikin ku kenan gangan jikin mutum komai ta zama alƙawari Allah yayi alƙawari Allah yayi zai rayar da mutane to tunda alƙawari Allah zai rayar kuma koyaya mutum yake dole sai a rayar da shi to su da suke musun tashin alkiyama wato wani kafiri bushashen kashi ya dauka ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Muhammad kana rayawa wai ubangiji zai tada mata tu yanzu yadda wannan kashin ya lalace aka sai zan fari sori da diddige yanzu a tada shi amma Allah yace za a tada shi kai kuma za a saka ka a wuta yace za a tada shi in san da aka tada wannan kashin kai kuma za a saka ka a gidan wuta shine ubangiji yake ba mu labari yace kunu hijaratan aw hadidan ku zama dutse ko ku zama wato karfe aw kalqan mimma ko kowace irin halitta mimma ya kaburu fi sudurikum wanda ku a kirjinku a zuciyarku kuna kallon girman wannan halitta din Allah ya ce in ka gaya musu aka fasa ya kuro na manyu iduna sai su ce to waye zai dawo da mu waye yake da iko ba mutun ya mutu ya rijidige a kasa ya lalace kuma ya dawo da halittar sa Allah ya ce kul kace musu allazi fatarakum wanda yayi ku a da din shi zai dawo da ku yanzu akai kuma ka san ba kai kanka ba mutum ya san ba shi ya kansa ba tunda ya san ba shi ya kansa ba da wanda yayi shi sai Allah ya ce to a ce masa wanda yayi shi shi zai dawo da shi Allah ya ce kul kace musu allazi fatarakum awwal marra wanda ya fare ku a farkon halitta walam takunu shay'an a lokacin da babu ku to shine zai dawo da ku li'anal qadira 'alal bada'i domin mutumin da yake da iko ya kirkira abu yanzu a ce in abin ya lalace kuma ya gyara abin shine aiki aiki kira yafi wahala ka kirkira abu a lokacin da baka ga misali a gurin kowa ba baka ji labari a gurin kowa ba ba da taimakon kowa ba ka kira abu to abin nan ya lalace ai ka fi kowa wato sanin lokacin da zaka ka gyara shi saboda haka Allah ya ce musu in ka gaya musu haka wato ka ce musu qul ladhi fatarakum awwal marra wanda ya halice ku a farkon yayi walam takunu shay'an lokacin da babu ku shi zai mai da ku li'anal qadir 'alal bari domin mai iko wajen kirkiran halitta qadirun 'alal i'adati yana da iko mai da ita ta lalace bal hiya ahwanu ya ma sake yin shi yafi sauki Allah ya ce wato fasarin gizo ne ilaika ru'usahum in kana musu wannan magana zasu na kada kansu sine yuharrikuna ilaika ru'usahum zasu na kada kansu ta'ajjuban saboda mamaki wai yanzu mutun ya mutu za a tashe shi wai yanzu mutun ya mutu ya diddige a kasa za a mai da shi kalkan jadidan sabuwar halitta to suna mamaki Allah ya ce fatastajibu bihamdihi kowa in Allah ya mayar masa ransa a ran alkiyama ya tashi a kabari sai ya ce alhamdulillah kowa sai yayi wa Allah godiya Allah ya ce fatastabihuna bihamdihi za ku yi tasbihi a lokacin da aka busa muku rai da yi wa Allah godiya an ce mumini zai yi godiya ne saboda kyakkyawan zatansa na Allah zai cika masa alƙawari zai saka shi a aljanna lokacin yayi kafiri kuma zai yi ne saboda saba hanzari da neman uzuri a gurin Allah ko Allah zai karbi uzurinsa shine mala yake cewa ai ubangiji yace kunu hijaratan din nan ai wato ana nufin law sirtum hijaratan aw hadidan da za ku zama dutse ko bagin karfe aw kalqan akara ko kuma kowace irin halitta ne kamar sama kamar kasa kamar dutsuna fala budda min ijalil hatifi kun dole za a samu da rayuwa gare ku dan fa inna qudratullahi kudran Allah la ta'jizu an iyaikum ba za ta gajiya gaban rayuwa ku ba bai adatukum da me da ku lil jismiyatil ruhiyya ta me da gangan jikin ku wato irin tare to ku fa kai ba idza kuntum idaman warfata walaysa al muradu al amru bal al muradu annakum law kuntum kadhalika lama ajadtum law an al i'arati da Allah yace kunu hijaratan aw hajidan aw kalqa mimma yakburu ba wai ana nufin za a ce mutun ya zama dutsen bane a lahira ba ana nufin za a ce mutun ya zama bakin karfe bane a wajen kaddarawa ne dama mutun din zai zama bakin karfan ko da zai zama wato dutsen ne ko kowace irin halitta ma Allah ne zai busa masa rai Allah ba zai gajiya wajen iya busa masa rai ba sannan Allah ya ce da yake ka tambaye su da suka ce man yu'iduna waye zai mayar mana da halittar mu Allah sai ya ce qul allazi fatarakum awwal mara ubangijin da ya halice ku a farkon yayi amma lin yake cewa ali annal bada'u lam yakun ala misalin sabiqi bi khilaf al-iada shi kai ka zauna kai tunani ka kirkira abu to kaga wannan kirkiran abu sabon ilimi ne kai amfani da shi da tunani amma in ka zo mayarwa ai tsofan ilimi zaka tuno kurin kai amfani da shi saboda haka shi sa mai da abin tafi wahala amma a wajen Allah shi duk ɗaya ne da yin halitta da mai da halitta duk ɗaya ne a wajen Allah shi yasa zaka ga kamfani in sun yi abu to in suka dade za su sake sai ga canje-canje ya zo cin abu kuma duk in za su sake sai canje-canje kowa ya tana irin wayar da da aka fara ta lokacin da waya ta shigo Nokia da ake ce mata guduma yanzu ba za ka irin wannan wayoyin ba kullun ci gaba ake ana ƙara fadada su ilimi yana shiga ana rada zamanantar da su ana ƙara ilimi a ciki to amma a wajen Allah ba haka yake ba wannan dan adam ne shi in yi abu yanzu in zai dade yi sai ya dora akan wancan tsofan ilimin sai ya ƙara samun fikira in ya tashi yanzu ya hada ilimin da ne yanzu in zai dade yi sai ya dauko wannan ilimomi biyun sai ya ƙara da fikirar da kuma ruta sake zuwa ya ga shi sa kullun in bai daina ba ko ba zai daina ci gaba ba to amma a wajen Allah da abin da zai da da abin da zai yanzu duk ɗaya ne a wajen Allah babu wani ƙarin ilimi wanda yake wato zai shigo wa Allah subhanahu wataala a dalilin wato kwanaki ubangiji ya ce wato za su Allah ya ce fatasta jibo da bihamdi za su amsa kiran ubangiji da masa godiya malamai suka ce hadisi ya zo cewa za su ce idan ubangiji ya ce wato lokacin da za su sa mala'ika jibril ya busa wato zai yi busa a cikin kafo a lokacin da za a tashin alkiyama zai ce zai yi kira shi mala'ika jibril zai yi kira shi kuma israfil shi zai fura kafo mun gane ko sautin kiran za a ce ayyatu har izamul baliya yake wato kasusuwa wanda suka riddige a cikin kasa wal awsalil mutaqatti'a ya ku jijiyoyi da kuka yayyanke wal umur mutamazzika ya nama da yake kece ya zama kasa wa shu'urul mutafarriqa ya gasusuwa na jikin mutun da ya rarrabu inna allaha ya'murukum an tattami'na li fasli qada'i dukkan ubangiji yana muku umarni ku haɗu a jikin wannan mutumin wato saboda Allah zai yi hisabi li fasal qada saboda Allah zai yi hukunci tsakanin wato bayinsa saboda haka kowane gashi sai ya koma inda ya fito kowace fata ta koma kowace tsoka ta koma kowace jijiya ta koma kowane jini ya koma dama manzon Allah sanin yake cewa dan adam ya kan rubi a kasa ya riddige yan banda kashin kugunsa a wannan jikin kashin kugun anan Allah yake hauhawar da halittar dan adam da lokacin da aka zo za a busar kafo Allah madaukakin sarki zai umuci sama ta wani ruwa mai kauri wannan ruwan shine kamar in kaje ka tona rami ka shuka kwayar dawa ko gero in ta hadu da mamakon ruwan sama za ta kumbura ta fitar da tsiro to wannan ruwan in ya samu wannan kashin kugun kowanne dan adam ya daka to daga nan kuma shi wannan kashin sai ya rayu sai ya fara tsirar da sauran sassan jikin dan adam din sai kaga kowanne kashi da ya riddige kuma yana tsurowa yana tsurowa yana tsurowa in ya gama jijiyoyi su zo in ya gama nama ya zo fata ta zo ta rife gashi ya zo ya hado a jikin mutum shikenan kuma mutum gangar jikinsa kuma ta abin to sai kuma ai wannan busar kafan wanda in an yi busar kafo kowa kuma sai ya tashi saboda haka idan malaika jibrilu ya wannan kiran kowa sai ya ce na'am walhamdulillahi na'am na'am shine amsa kira ko wane kace na'am walhamdulillahi to shine malaika yake cewa wa yaquluna za su subhanaka allahumma wa bihamdik ko kuma su ce na'am walhamdulillahi da Allah ya ce wato wato ko ubangiji ya ce fatastajibu na bihamdihi za su amsa wato da yiwa Allah madaukakin sarki wato godiya shine malaman suka ce a lokacin da za a yi wannan busa wato tujibunahu za ku amsa masa hal kaunikum hamidina lahu ala dalika kuna masu wa Allah godiya lema kila saboda an ce innahum yanfuduna turaba ar-ru'usi wa yaquluna subhanaka allahumma bihamdik an ce kowa ya fito a cikin kabarin sa zai zo yana kakkade kasa a kansa dan duk gashinka zai dawo jikinka ko shekara no kai kana aski rannan gashin ne duk zai dawo ga jikinka saboda haka mutum zai tashi da gashi idan mutum ya tashi yana kada gashin yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdik subhanaka allahumma wa bihamdik dan kuma kiran da aka yi ne ya ke gangar jiki ya ke kashi ya ke fata ya ke tsoka ya ke ni ku haɗu a gangar jikin da kuka rarrabu saboda wato ubangiji zai tashi ga kiyama kuma zai yi hukunci tsakanin bayi za su ce na'am walhamdulillah shine za su yi godiya a malam yake cewa hadisi ya zo cewa za su ce na'am walhamdulillah wannan wato ba da labari ne wanda wato dukkan Allah ya ba labari dukkan halitta za ta yi haka sai suka ce mu'minan su da kafiran su kowa sai ya ce alhamdulillah rannan amma mu'minai su za su gode wa Allah ne saboda abinda Allah ya musu na ni'ima ta musulunci da kuma wato abinda Allah ya tanada musu na ni'ima na shiga gidan aljanna amma kafirai za su yi wa Allah godiya ne saboda tsammanin godiya za ta yi musu amfani amma kuma ba za ta amfane su ba shine ubangiji ya ce fatastajibuna bihamdihi za ku amsa kiran Allah kuna masu yi masa godiya wata zununa wato kafirai za su na zato zaman su a cikin kabari illabistum illa qalila cewa ba su ma dade ba dan zaman su wato zama ne dan kana waɗansu malaman tafsirin suka ce illabistum illa qalila ina ana nufin zan rayuwa su a gidan duniya ne cewa ai ma kwata kwata rayuwa su a gidan duniya rayuwa ce wato yar kalan saboda tashin hankali da tsoro da su gani wato a filin alkiyama na'am
wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina
ubangiji yace wa kulli ibadi ka gaya wa bayina mu'minai wato yaqulu allati hiya ahsan suna fadan kalma mai kyau wato suna fadan kalma wadda take wato mai kyau shine wato kalmar yiwa Allah godiya wato kalmomi wanda suke masu kyau suna fadan kalma mai kyau amma lan yake cewa wato ai a gidan duniya ko kuma a kabari li'annahu ma min jumlati umrud dunya domin shi ma kabari kamar wato an hada shi rayuwarsa da rayuwar duniya ne yake cewa in mu'mini za su yi magana a junansu, su yi magana da kalma mai kyau, kas suna kira da harsunansu zuwa ga aiki na sharri, kamar suna cewa a kafirai ko ƴan wuta ko ƴan wuta, yasa waɗansu malaman suke cewa hatta mutum ɗin kafiri ne karka ce masa ya kafiri zo nan, karka gaya masa haka, domin addinin musulunci bai karantar da cin fuska ko cin zarafi ba. Yawa karka ce masa ya kafiri, yawa ka kira shi da sunansa, ko karka ce masa ya ɗan wuta. Yawa wannan an hana musulmi ya faɗa, ka ce wa mutum ɗan wuta ya kuma laifi, don tunda bai mutu ba to ba a ɗebe masa wato kauna samun shiriya a wajen Ubangiji ko mai girman kafircinsa, domin ba a shiga ba a yi wa Allah shigegi. Allah shi ya yi da amalu la tuqaddimu baina yadi llahi wa rasulihi, ya kuma su imani kar kuna wucewa gaban Allah da manzo. Idan ka ga wani kafiri yana yawo a bayan kasa da ransa, ka ce masa dan wuta, kenan ashe kamar ka kalli Allah ne, ka ga makomar wannan mutumin, don Allah zai iya masa gamnakatarin shiriwa ya shiriwa musulunta. Saboda haka ba a so a ce wa mutum in dai layiye ne a ce masa dan wuta, sai dai a ce mai aiki kaza irin aikin dan wuta ne, in yana daga cikin masu aikin to wannan kuma aya aikin ka fada. Amma shi mutum ka ware shi ka ce wani dan wuta ne, to wannan kuskure ne. Malamai suka ce ko da kafiri ne in yana rayuwa a gaya masa, amma in ya mutu shi kafiri zaka yi cewa yana wuta, Fir'auna yana wuta, Fir'auna yana wuta, Namaruz yana wuta, Minene Haman yana wuta, duk wannan zaka yi fara. Amma in dai mutum yana raye komai kafircinsa baka ce masa dan wuta, saboda ayan cikin ba ga ƙarshen rayuwar tasa ba. Amma shi kuma musulmi ne sako ko komai saban da ya mutu a kansa, baka masa hukunci da gidan wuta. Yawa kaddara ya mutu a mashaya yana shan giya ya tatar da giya ya mutu, sai kai shiru a lamarinsa. In yana da alheri ka fada, in bashi da alheri kai shiru ka kame bakinka, domin baka san tsakaninsa da Ubangijinsa ba. Yawa shi ne ma da yake cewa musulmai ba sa gaya wa kafirai ya ku ƴan wuta, domin Ubangiji cewa ya yi wa kulli ibadiya wa kulli ibadi, gaya wa bayina muminai ya kulu latihiya ahsan, in za su yi magana da tsakaninsu da waɗanda ba musulmai ba to su faɗa musu kalma mai kyau. Inna shaytana yanzaqu bainahum, inna shaytana yanzaqu bainahum, lalle shaytan zai yi amfani da wannan kalmar ya ɓata tsakaninsu. Inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina, shaytan kuma abokin gabar mutum ne mabayyinin wato gaba. Mai yiwuwa kyawawan halin musulmi zai iya sawo ne sha'awar musulunci ya musulunta, shi yasa ba a so musulmi ya zama wato galizal kalbi, ya zama mai Allah ya ce lakulta fazzan galizal kalbi, da kai mutum ne mai ƙin mutane, mai kaushin hali da kaushin fushi, ba ka da daɗin mu'amala da mutane. Allah ya ce lafadu min hauli, da mutane duk sun baje sun barka, da mutane sun bari sun barka. Saboda shi mutum ana so ya zama yana da kyakkyawan hali, yana da kyakkyawan ɗabi'a, yana da sauƙin hali wajen mu'amala da mutane. A dalilin sauƙin halinka sai ka taimaki addini, sai ga wani ya musulunta, a dalilin kyakkyawan halinka. Da yawa sahabban manzon Allah kyawawan halayensu a Madina, yasa da yawa daga cikin Yahudawa da Nasaran Madina suka musulunta. Saboda me? Saboda mu'amalarsu. Dan Allah ya ce idfa billati hiya hasan, ku sun muna na muku, ku kuma kun zo ku kyautata musu. Mutumin da yake ba ma magana kai mana magana, wanda yake hana ka kyauta kai masa, to sai ka ga mutum yana wutar gaba tana sassautawa a cikin zukatan mutane. Shi yasa Allah ya ja kunnenmu ya ce kada mu mu'amalanci kafirai wato da munanan kalmomi, domin shaidan zai shiga tsakaninmu, don shaidan wato ya kasance abokin gaba ne, mabayyanin gaba tsakaninsa da mutane. Rabbukum a'lamu bikum,
rabbukum a'lamu bikum, in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adzibkum wama arsalnaka alaihim wakila.
Ubangiji ya ce rabbukum a'lamu bikum, Allah shi ya fi sanin halin da kuke ciki, Allah shi ya fi sanin ku da sama da kanku ma, domin ai wanda ya halice ka ya fi sanin ka. Allah ya ce ala ya alaw man khalaq, shin a ce wanda ya halitta bai san halittarsa ba, Allah ya fi ka sanin kanka don shi ya halicce ka. Saboda haka Ubangiji ya ce rabbukum a'lam bikum in yasha yarhamukum, in Allah ya ga dama sai ya ji tausayinku ya karɓi tubarku ya kuma ba ku ladaka aiki da kuka yi mai kyau, aw in yasha ko kuma in ya ga dama yu'azzibukum sai ya muku azaba ya ki gafarta muku duk dan karamin laifin da kai sai Allah ya ki karɓa, ai ba dole ne ya karɓi tubarta ka ba, duk dan karamin laifin da kai in Allah ya ga dama sai ya ki yafe maka, duk kuskuren da kai sai ya ki yafe maka, duk wani tuntuban da kai a shari'a sai ya rubuta a rubuta maka har sai ka je lahira Allah ya kama ka da dulefi. Saboda haka rangon mai dai da rahama da jin Ubangiji ya alƙori in an roƙe shi zai karɓa, in an nemi gafararsa zai gafarta, to amma ba wai dole ba ne, ba dole ba ne, don Allah ce la yas'alu amma yaf'alu, Allah ba a tambayansa Allah me yasa kai haka, me yasa Allah kai haka, ba a tambayan Allah, wa hum yus'alun, mutane yake tambaya in sun aikata ba ce me yasa kuka yi, amma ba Allah ba. Saboda haka Allah yana da fa'alu lima yuridu, Allah yana da dama ya aikata duk abin da yake so. Saboda haka Allah ya ce in yasha yarhamukum, in ya ga dama ya tausaya muku, aw in yasha yu'azzibukum ko kuma in ya ga dama ya azabtar da ku, wa ma arsalnaka alayhim wakila, kai da ya Muhammadu ba mu aiko ka zama wakilin kowa ba, balle ka tilasta kowa kan yin imani da aiki mai kyau, balle ka tilasta kowa, ba a tilasta kowa, tun da ran da Allah ya ce alayhim akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, ranan nan addini ya cika, Allah ya ce kuma la ikraha fi din, babu tilas. Yawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam aikin sa yazo ya isar da sako, ya isar abinda ya kuma ya gadarwa malamai da suka gaje shi a bayansa shine su ma su isar da sako, amma ba su da iko su ce dole dole mutane sai sun ba Allah, nasu wa'azi ne, sai wa'azi su fada, fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama imani, wanda ya ga dama kuma ya kafirci, shi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka alayhim wakila, ba mu sanya ka zama wakili akan su akan bin Allah su ba, kai dai gaya musu in sun ga dama sun imani wannan ruwan su, in sun ga dama sun bijire wannan kuma ruwan za su je samu Ubangiji. وربك عالم بمن
وربك عالم بمن في السماوات والأرض.
نعم.
ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض.
نعم.
وآتينا داود زبورا.
Ubangiji yace wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi, Ubangijinka shi yafi kowa sanin wa'anda suke cikin samai da wa'anda suke cikin kasai. Aka ce fai kusahun bi masha wato ala qadri ahwali, Allah ya keɓe sama da ƙasa wato bisa abin da ya so gwargwadon wato halayensu, domin shi dan adam rayuwarsa ba ta wuce sama da ƙasa, duk inda ya yi ba zai wuce cikin tsakanin sama da ƙasa nan ba, shi yasa kuma su ne mafi girman halittar da idan dan adam yake iya kallo. Akwai halittu da yawa wanda Allah ya sanninka sama da ƙasa, akwai mala'ika ɗaya da Allah ya halitta wanda in ya ajiye sammai bakwai din a gabansa, aka ce kamar kai ne ka zo ka jefa taro, kun san irin taron nan na da ko taro, ka jefa taro ko kuma dan sisin nan na karfe na da, ka jefa shi a cikin babbar bagwanja, haka yake kallon sammai bakwai da kasai bakwai a gabansa, mala'ika ɗaya ne kuma, kuma Allah ya halicci irin wannan da yawa. Amma shi dan adam da yake idansa iya sama da ƙasa ne yake kallo, baya wucewa, shi yasa kowane lokaci Allah ya tayi bayan misali sai ya bashi da iya abin da idanunsa yake iya kallo, sannan ma ai da yake kallo kuma wannan ma ba iya kallanta yake ba, yana dai kallon iska ne, tunda karfin idanunsa ba zai kallo saman ba, iska yake kallo da ta taru tsakanin sama da ƙasa, wanda in wata alallaka ta nausa ta shiga yancin yana kallanta ma sai daina kallanta, kaga ta riga ta wuce iya kallansa, ta wuce iya kallansa. Saboda haka Ubangiji ya halitta da yawa, amma aka takaita wa dan adam wajen saba masa misali da abin da yake cikin duniyan nan, domin shi ne zai iya kallo ya yadda cewa Allah mai iko ne. Saboda haka Ubangiji yake cewa rabbuka alamu biman fi samawati wal ardi, Allah shi yafi sanin abin da yake cikin sama da ƙasa, walaqad faddalna ba'da nabiyyin 'ala ba'din, ubangiji yace mun fifita wadansu daga cikin annabawa akan wasu. Wannan ayan malam yake cewa wato fa kusa bin nubuwati man sha'a min khalqihi, Allah yana kebe annabcin sa a wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Wa bi wilayatihi wa sa'adatihi man sha'a minhu, ya dauki walitaka kuma ita ce darajar da take kasa da annabawa sai ya bayar, ya dauki sa'ada ita kuma tana kasa da walitaka shi ma sai ba a wanda ya ga dama. Malam yace a cikin wannan aya akwai raddi a mushrikai da suke cewa wai suna nisantar da annabta akan manzon Allah, suna ganin bai cancanta ya zama annabi ba. Wai suke cewa kaifa yakunu yatimu abi talib nabiyyan, yaya za a ce duk Makka nan, duk manya-manyan mutanen Makka nan, duk gidaje zuriya-zuriya na Makka nan, masu fada'aji, masu kuɗi, masu dangi, ya za a ce duk ba fi da annabi a ciki ba? Wai sai a ɗauko marayan Abu Dalib shi za a bawa, kaga kun ga nan kaskantawa ne. Maimakon a ce jikan Abu Dalib an girmama shi, a'a sai a ɗauki a ce maraya, saboda ai kenan wato wanda ma ta cikin kaskanci kenan manar shin iyaye, marayan Abu Dalib. Kaga ba za a ce dan Abu Dalib ba, ba za a ce jikansa ba, ba a jingina masa ma wata kyakkyawar dangantaka tsakaninsa da manzon Allah din ba. Sai aka ce wai a rasa duk gidan da za a ɗauki annabi, wai sai marayan Abu Dalib ne za a nada annabi a Makka. Wa kaifa yakunul uratul wato juwa'un ashabu, ya za a ce kuma wai wayannan, wai a ce wai annabin Allah mutumin da yake da matsayi a gurin Allah, a ce wai sahabbansa ko suturar kirki ma ba su da ita, suturar kirki ma ba su da ita, ka gansu sutura daga cibiya mutum ya lilibe iya daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa, shi iya wannan gyautan kuma ya mallaka gaba daya a duniya. Saboda haka in zai wanke shi ma sai dai tsakan dare, yaya za a ce kuma wai mutanen da masu jin yunwa wanda in ka gansu Allah ya ce tarihuhum bisimahu, da ka gansu kaga alamar wahala ta tare da su. La yas'aluna an-nasa ilhafan, ba sa iya roƙon mutane ma, amma ko ba su, wai a ce wai su ne sahabban annabi. Saboda haka kaga abinda mutanen ɗaluta daga cikin 'yan bani Isra'ila suka gaya wa sarkinsu Shamwiru, shi mutanen Makka sai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, domin lokacin da Allah ya aiko Talut bayan su sun ce a roƙa musu Allah ya sanya musu shugaba wanda za su yaƙi don ɗauka addinin Allah, ya tambaye su fahal asitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu, suka ce wama lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad kunna min diyarina wa abna'ina. Da dai da kissa ta zo ta cewa ai suna so a nada musu komanda wanda za su yaki tare da shi, domin buktu nasar ya zo ya rushe musu alqaryas ta Baitul Maqdis, ya kame yayansu a matsayin bayi, ya kakkashe musu mazajensu, ya musu ta'annuci iri iri, suka ce me yasa ba za su yaki ba? Annabin nasu Shamwiru ya ce musu ina jin tsoro, kar a rubuta muku yakin nan ku ki yin yakin, suka ce za su yi. To sai ya ce to Allah ya nada muku ɗaluta a matsayin sarki wanda zai jagorance ku a yaki, me suka ce? Suka ce ana yakunu lahul mulku alaina, ya za a ce a bawa ɗalutu shi zai shugabance mu, wa nahnu ahaqqu bil mulki, mu muka fi cancanta a ba mulki, wa lam yatasa'ata min al mali, bayan ba shi da dukiya dan talakawa ne, a ce shi ne yanzu a ce ka shugabance mu, kuma ba walamita sa'ata minan mal, ba shi da kuɗi, shi ne Ubangiji ya ce musu ai wannan ba shi ne ma'auni, ai Allah ya ba shi lafiyar jiki kuma ya ba shi ƙarin ilimi, kuma na ma abin ake nema shugaba zama da shi kenan, ya zama shugaba lafiyayye ne, zai iya muku shugabanci yana da lafiya da ƙarfin jiki yana kuma da ilimi, shi ne kurum, ba buƙatar dukiya ba. To kaga su ma mutanen Makka maimakon su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su ilimi, sannan su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su lafiya, dan ko a wasa na jahiliya a gurin kokowa ba wanda ya taba kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya taba kada shi, indai an zo za a kokuwa duk wanda ya kama kuma sai ya kare ya ce sake ni amma shi kuma ba za a kare shi ba duk sun yadda duk tsakanin samarin makkannin sun yadda manzon Allah ya fi kowa karfi ya fi kuma kowa karfin hali tattare da haka kuma ya fi kowa hakuri dan su a da wanda ya fi karfi to sai ga kuma ya fi zalunci ya fi zalunci amma manzon Allah sai dai ya tare mu wanda aka zalunta zalunci kar a zalunce shi saboda haka shi yasa sai suke cewa wai yaya za a yi a bashi annabci bayan maraya ne bayan maraya ma ya fito a gidan talauci gidan sa Abu Talib to shine Ubangiji yake cewa wato warkar faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd haka nan mu dai muke raba annabtar mu muna fifita waɗansu annabawan wato akan wasu wato bi taksisi kullum minhum bi fadilati kowa sai mu zabe shi mu bashi wani abu nasa na darajar sa kamar annabi Musa Allah sai ya girmama shi da jin zance da yin zance shi da shi Allah ya ce wa kallamallahu Musa takaliman Allah ya yi magana da annabi Musa magana da babu dan tafinta a tsakani annabi Musa ya ji maganar Ubangiji saboda haka kaga Allah ya girmama annabi Musa da zance da shi wa Ibrahim bil kulla ya girmama annabi Ibrahim da badalantaka Allah ya ce Ubangiji ya riƙe annabi Ibrahim badadi masoyi ya kuma girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da Isra'i da Mi'raji abinda ba taɓa yi da wani annabi ba kuma tun a sama Allah ya hada shi da dukkan annabawan nan da Allah ba shi labarin sa alqur'ani wa minhum man qasasnahum man qasasna alaikum wa minhum man lam naqassum alaikum saboda haka Allah ya ce Ubangiji na girmama waɗansu annabawan wato waɗansu kuma wato yana fifita sama da su Allah ya ce wa atina Dawuda zabura kuma mun ba wa annabi Dawuda wato littafin zabura malam ya ce Allah ya gaya wa manzon Allah wannan ne saboda ai su Yahudawan Madina sun yadda da annabcin annabi Dawuda sun yadda da annabi Dawuda shi yasa sai Allah ya tuna musu cewa ai mun ba wa annabi Dawuda wato littafin zabura an saukar da zabura a annabi Dawuda duk da cewa annabi Dawuda ya zo bayan annabi Musa ne amma sai Allah madaukakin sarki ya sake bashi shi ma a Taurati dan annabi Dawuda ya zo tsakanin annabi Musa da annabi Isa ne to saboda haka ita kuma zabura annabi Musa an saukar masa a Taurati amma annabi Dawuda sai aka saukar masa zabura saboda haka annabi Isa kuma aka saukar masa linjila to yanzu kiristocin yanzu duk wa'annan littattafai uku suka hada ita zabura kamar linjila ne to amma linjila akwai dan umurni kadan kadan a cikin ta amma zabura gaba ɗayan ta wa'azi ne gaba ɗayan ta wa'azi ne amma littafin at-taura shi akwai umurni kamar yadda yake alqur'ani a ce kai kaza ku bar kaza Allah ya haramta muku kaza Allah ya wajabta muku yi kaza da sauransu to manin linjila yan kadan ne a taura dai shi yasa suke cewa all commandments sabon alƙawari da tsohon alƙawari to sai anan suke dauka in dai hukunci ne na ya za a yi ibada to sai sun koma tsohon alƙawari eh sabon alƙawarin duk wa'azi ne a ciki Ubangiji ya ce wa atina Dawuda zabura mun ba wa annabi Musa alaihi salam wato littafin wato zabura an ce ita wannan zabura ta annabi Dawuda da Allah ya saukar mata tana da surori 150 a cikinta suran da ta fi tsawo kamar rubu'i ne na alqur'ani sumuni biyu tsawanta kamar sumuni biyu gajeriya a cikinta kuma kamar izaja na surullahi surat an-nasari kamar haka take amma dukkan ta cikin ta addu'a ne da kuma wato godiya babu halal da haram a ciki babu fallantawa da kuma wani saka haddi da hukunce saboda haka wannan idan na maka waye da Ubangiji yake girmama annabawa ya bibita wasu akan wasu sai ga littattafan ma da Allah yake saukarwa waɗansu wato littattafan wato su ma sun fi waɗansu. Allah ya ce wa atina Dawuda zabura, mun ba wa annabi Dawuda alayhi salam wato littafin zabura, sai kamata mu kwana larama sai mu tashi akan kuludu'ullah zai na zamtu muna ta tambaya ko guda biyu sai mu amsa.